الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na tafsiri, wanda insha Allah za mu tashi aya ta 104 a cikin suratul Baqara. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana tawfiki. Allah madaukakin sarki ya ce, na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
مالم تفسيري يتي، وكان اليهود يحرفون الكلام. يهوداوا سن كسنتي سنا كركتر دا ماغانا ليدلوا سفهاءهم من سبطة الدم وواينسو. فنبه الله المؤمنين على ذلك. سي الله يفدك المؤمنين أكان حكا ونهاهم أنه يحنيس دقا يرمون أن كرك ترور، وأمروا بما هو وله دلالة. أكبر تيسو دا yin magana da take ma'anarta a bayyane take, wato a yi magana wacce ma'anarta za ta zamo a fayyace. Wala yaqbalu talbisa tadlisa, maganar da ba za ta karɓi rikitarwa ba. Faqala, Allah ta'ala ya ce, ya ayyuhallazina amanu, ya ku masu imani, la taqulu ra'ina, kada ku faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama ra'ina, kalmar ra'ina. Amrun minal mura'at, umarni ne wato nema daga kulawa ko kiyayewa. Wa kanu yaquluna lahu zalika, sun kasance sahabbai suna faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kalma, suna ce masa ra'ayina, ka bi mu sannu sannu, ka kula da mu. Idan yana ba su wani abu na ilimi, ay raqibna wantazirna, ka kula da mu, ka dakace mu. Wata annabina, ka bi mu sannu sannu, hatta na fama kalamaka wa na hafazahu, har mu iya kaiwa ga fahimtar maganarka ko mu kiyaye ta. Ma'ana dai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bi musannu a hankali, kula da rauninmu, bi mu a hankali domin mu kiyaye, mu iya haddace abin da kake koya mana. Wato neman a bi su ne sannu a hankali, ma'anarta tana da kyau. To amma abinda yasa aka hana Allah ta'ala ya hana wa hiya bi lugatil yahudi sabbun ita kalmar ra'ina dinnan a harshen yahudawa yaren su to kalmar zagi ne ko suka minar ru'una abinda ake cewa ru'una ai alhumqu wal jahl sakarci da jahilci wauta da jahilci to in sahabbai sun ce ra'ina suna nufin ya rasulullahi ka kula da mu ka bi mu sannu din mu koyi karatu da kyakkyawar ma'ana su kuma yahudawa da suka ji sahabbai suna faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kalma suka ce yawa faduwa ta yi daidai da zama yawa wafaka shannu dabaqata abin yayi musu daidai su kuma sai suka samu damar zagi da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kalmar kamar in sun ce ra'ina to yi mana wautar taka yi mana sakarcin naka in sun zo su gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka kamar yanda ya inganta a hadisi suna zuwa su ce annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum maimakon assalamu alaikum su ce assalamu alaikum mutuwa a kanka duka to suna irin wannan to fasar robe zalika sai yahuda suka yi farin ciki da haka suka ce sun yi sa'a a arha cikin sauki sun samu kalmar da za su zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a sani ba wanda ya gane ka duba sharri irin na wa'annan mutane wa khadabu biha annabiyya sallallahu alaihi wasallam suka dinga yi wa annabi suka dinga yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana da wannan kalma in sahabbai sun ce ra'ina suna koyon karatu imana dakata mana ko saurari mu muhaddace mu iya sai kuma sai su ce ra'ina ya Muhammad wai suna nufin zagi to fanu hiyal mu'minuna anha to shine sai aka hana mu'minai faɗin wannan kalma ba wai dan su a bangaren su ba ta da kyau bane ba su abin a ma'anar da suke faɗatta kuma manufar su mai kyau ce to amma tunda ta bayu zuwa ga waɗannan mayagun su yi amfani da ita wato su zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce to a barta ai ba za ta sauta kalma madadinta ba ba dole ne sai an faɗe ta ba yawa saddan le zari'a saboda a toshe kafar wannan barnar kamar da Allah ta'ala ya hana musulmai su zagi gumaka da addinan kafirci a gaban kafirai wala tasabbu allazina yad'una min dunillahi fasabbullaha adwan bighairi kada ku zagi ko ku yi suka kan waɗanda mushrikai ko abubuwan suke bautawa suke kiran su koma bayan Allah takaisu su kuma da ramuwar gayya sai ka ga zo suna zagin Allah sai tunda kun zagan musu abin bautar su ma ba su zagi wato abin bautar ku shine Allah madaukin sarki adwan saboda ta'addanci da barna da shishigi mai gari din ba ta da sani ba saboda dimbin jahilci da zalunci irin nasu saboda aka ce wa mu'minai su daina wannan wa qulun zurna madadin ku ce ra'ina ku faɗi kalmar unzurna madadinta ai unzur ilaina mana ka dakata mana ai amhilna hatta na faza ka dan saurara mana ka jinkirta mana har mu haddace mana ai amfani da kalima muradifa kalma mai ma'ana irin tata yawa amma wace ita wato unzurna a harshen su na yahudu ba ta daukar wannan ma'anar ballantana ba ta daukar ma'anar zagi ballantana su yi amfani da ita saboda haka sai a yi uduli wato a kauce zuwa ga yin amfani da kalmar da ba za su yi amfani da ita ba wasma'u ku musulmai ku mu'minai ku ji ma tumaru na bihi sama'a qabuli abinda ake umarta ku da shi ku saurara ku ji ji na karba ba ji na watsarwa ba ku ji ji na basira ji na fahimta kada ku yi halayya irin ta su Yahudu. Walil kafirina azabun alim, kuma su kafirai waɗanda suke kafircewa Allah suna zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba sa kiyaye hurumin Allah da na manzansa da na addini, waɗannan kuma an musu tanadin azaba mai raɗaɗi, wannan ita ce azabar wuta. Babu shakka azabar wuta ta zama azabar munfaka, azaba da ta dace da kafircin kafiri, da irin sharrin da mutum yake ji, da irin tsiyar da mutum yake ji da ita, to wutar jahannama tana daidai da shi. Hasbuhum jahannamu yaslawnaha wa bisal masir, jahannama ta ishe su da za su kone da ita, su shiga cikinta su kone tar da ita in ta zama koma. Ko azabtarwa ce ta wani lokaci, kamar a ce za a musu azaba da ita ne gwargwadon tsawon lokaci da suka yi a duniya kawai, misali sun shekara 50 ko 70 80 a duniya suna kafirci, za a saka su a jahannama tsawon wani lokaci. Abin akwai babbar barazana sosai, wutar jahannama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wutar jahannama ta ninka wutar duniya sau 70. Saboda suka ce ai ta duniya ita kadai ma ba ninka ta ba, ai ta isa azab. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to an fifita jahannama akan wutar duniya da kashi 69, kowane kashi daya yana da zafi kaman wannan kashi na gidan wutar duniya, wato kaman zafin wutar duniya sau 70. Kuma hadisi ya inganta cewa zafi da radadi da ciwon yunwa a cikin ga'en wuta wurin ya kai kaman zafin wutar kanta, sauran abubuwan da ke ciki. Allah kiyashe mu. Saboda haka shakiyanci da shaidanci da kafircin duk da kafirai suke yi su ne abin tausayi, domin abin da aka musu tanadinsa kenan. Allah ka kiyaye mu. A takaice dai, aya tana karantar da al'umman musulmi cewa duk wani abu da suka san yinsa ko faɗarsa zai kawo maƙiya Allah, sawa'un yahudu ne ko waɗansunsu, su yi amfani da wannan su cutar da musulunci, su yi suka ga musulunci ko alƙur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam, to duka wannan wajibi ne su kiyaye, domin tsare alfarmar Allah da manzansa, tsare alfarmar musulunci, to shi ne cikar imani. Lizalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub, wanda duk ya girmama duk wani take da alama da ke nuna addinin Allah ko menene shi, to wannan yana daga cikin tsoron Allah a cikin zukata. Babu wani tsoron Allah a zuciyar wanda zai yi irin wannan abin da Yahudu suka yi, ko da kuwa ya yi da'awar imani ko da'awar son Allah ko cewa Allah yana son sa, duk wannan da'awa ce kawai amma ba ta da hasili, ba ta da ma'ana. Allah ka tsare mu daga shakawa, domin rashin kyakkyawan rabo ne kawai yake jawo wannan, bayan mutane sun san gaskiya sun kita kuma sannan sai ta rudugu da irin wannan fasadin. Allah ta'ala ya ce ma yawaddu allazina kafaru min ahlil kitabi walal mushrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum, wato ba sa kauna waɗanda suka kafirta daga ahlul kitab, yahudawa su ake nufi anan, yahudawa ba sa so ma yawaddu allazina kafaru min ahlil kitab, waɗanda suka kafirta daga ahlul kitab wato yahudawa ba sa so, walal mushrikina hakanan mushrikai masu hada Allah da wani sa masu bautar gumaka cikin larabawa da ma waɗansunsu, to ba sa son an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum, a saukar muku da alkhairi daga wurin ubangijin ku, shine wahayi. Wahayi abinda Allah ke saukarwa na umarni da hani da bishara da gargadi, hukunce hukunce da sauransu, to wannan alkhairi ne kuma albarka ne. Babu wani alkhairi a bayan ƙasa da ya kai wahayi. Saukowar wahayi alheri ne, albarka ce, arziki ne, fiye da dukkan wani ruwan sama da ya sauko a duniya, ko ba haka ba? Fiye da dukkan wani abu na albarkatu da ake samu daga sama. ai akwai albarkatu da yawa ko gaskiya rana albarka ne iskar da ake shakar ta albarka ne hanyoyin wato sarrafa abubuwa na ainin fa'idoji da yawa layukan waya ne abubuwa da ake komai da Allah ya sara mutane ta hanyar sararin samaniya duka albarkoki ne kuma alhairai ne da Allah ya yi wa mutane su to amma dukkan su in ba a samu wani alhairin sinadari na wahayi ba to ba su da amfani daga ƙarshe taɓewa ne ko ba haka ba kaga duniyan nan tunda take tana morar wani albarkatu na sama irin ruwan sama da sauransu arziki da Allah ke saukarwa iri-iri amma duk waɗanda ba su samu wahayi ya sauka musu kuma sun yi imani da shi ba kaga ƙarshensu dai halaka ne ƙarshensu lahirarsu za ta ɓaci to saboda haka alkhairi na ƙololuwa shi ne wahayi da Allah zai saukar to su yahudawa da mushrikai ba sa son wani ba sa so alherin ya sauka daga ubangiji hasadan lakum dan hasada da suke yi muku hasada kawai take cin su yahudawa ba wai sanadan sun san cewa ba gaskiya ba ne ba sun san sun fi kowa sanin alkur'ani cewa manzo Allah duka gaskiya ne amma dai hasada ce ta saka wal muradu bi ahli alkitabi huna alyahud yahudawa ake nufi da ahli alkitabi anan domin kristoci ma babu su a mujtama'ar madina ko makka sai abinda ba a rasa ba akwai su a ƙasar yaman wajen hadramaut najran da sauransu amma dai su a lokacin ba a sha faman jayayya da yawa da tsanani da su ba kamar yahudu amma yahudu su ne suke nan zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallama kusa da shi suna makwartaka da shi kuma su ne suka bayyanar da adawarsu a zahiri kuma suka ɗauki matakai a aikace na cewa sai sun ga bayan musulunci kuma sai sun ga bayan manzo sun ga bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa sai dai da Allah ta'ala ya tabar da su da ikonsa to ba sa so amma wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha amma shi Allah yana kebe yana kebewa da rahmarsa wato baiwarsa ga wanda ya so ai wallahu yaktasu man yasha bi nubuwatihi wa risalatihi Allah yana kebewa yana kebe wanda ya so da annabtarsa su ai su kawai tunaninsu kuma burinsu tunda suke ba da albishir din cewa annabin ƙarshe zai bayyana ya zama a cikinsu har ma wasu sun raɗawa sharaɗawa ‘ya’yansu suna Muhammad kamar da littafin tarihi suka faɗa amma da Allah ya tashi sai ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da shi a cikin larabawa da suke kira ummiyun ko umamiyun waɗanda suke ganin su tamkar bayi ne a gurinsu to amma sai Allah ya zaɓe shi saboda lamarin nasa ne fa yursiluhu ila man yasha'u min khalqi aike shi kuma zuwa inda ga waɗanda ya so daga cikin halittarsa duka abin na Allah ne Allah shi ke zaɓar wanda ya so ya keɓe shi ba su ba ne yawwa ahum yaqsimuna rahmatar rabbika su ne za su raba rahmar ubangijinka Allah ne saboda haka wannan hasada da suka yi ba ta da ainin makama ko ba ta da ma'ana kuma ma ita hasada haka take ko yaushe ma aka yi hasada to dai katsalandan ne ko shishige ne a cikin lamarin ubangiji mahasadi hasada yake don me Allah ya canjawa ne riga wani ko riga ya ga wani ɗan'uwansa ya canza saboda baƙin nufi sai ya ji wani abu a ransa wannan matsaya ce na samu kuɗi ya canja riga sai ya yi wannan a to yar ai ba dole ne Allah zai tabbatar da shi a cikinta ba arziki in Allah ya kawo shi sai ya kawo da tsiyar ya kawo masa arziki Allah ne ya ba shi to shi kenan to haka duk abin da Allah ya ba wani mai hasada sai ya yi shishigi don me to Allah shi ke rab arzikinsa wanda ya so arzikin nan babban arziki na ƙololuwa shi ne annabta da wahayi da ilimi ne ko kuma arziki ne daga cikin ni'imomin duniya duka dai Allah shi ke keɓe wanda ya so da abin da ya so wallahu zul fadli al azim kuma Allah ma abocin baiwa ne mai girma yani anna kullu khairin yanaluhu ibaduhu fi dinihim wa dunyahum fa innahu minhu tafaddulan alaihim manufa dai duk wani alkhairi da bayan Allah zai ke samu ya shafi addinin su ne ya shafi duniyar su ne kyauta ce daga Allah bayawa ce min gaida su ke kake minhum li zalika ba wai su ne suka cancanta da ba wai don sun cancanta bane ba in ba haka ba taya mutum zai ce ya cancanci abu kaza bayan da babu shi ma babu shi Allah ya samar da shi to taya zai ce arzikin da Allah ya bashi dama ya cancanta ne to me yayi yayi da bashi ma samsam aka samar da shi me yayi wa Allah Allah ya samar da shi ko me yayi wa Allah Allah ya bashi kaga kyauta ce daga Allah ballahul fadlu wal minnatu ala kalqi kawai dai kadai dai baiwa anin wato da kyautatawa matuka to na Allah ne akan bayinsa Allah muna roƙonka ka ƙara mana baiwarka da falalarka ta addini da rayuwa duka ka dawoma mana da su a har ƙarshen rayuwarmu da makon har zuwa makoma na'am
ma yansakh min ayatin aw unsiha lati khayrun minha aw mithliha ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
Na'am daga cikin abubuwan da su Yahudawa suka yi ta wato cece ku ce a kansa kuma suka dauke shi cewa wata dama ce ta su soki Annabi sallallahu alaihi wasallama su yi suka ga Alkur'ani da addinin musulunci ma da baki daya akwai maganar annasu canza wani hukunci na Allah wato daga wani abu zuwa wani Allah ta'ala ya cancanza waɗansu hukunce-hukunce daga abu kaza zuwa abu kaza duba da maslaha na yanayi na lokaci na mutane su kansu ko kuma wata kyauta wata fadala da sauki na Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Yahudawa suke cewa inna Muhammadan ya'muru wa yanha ya'muru bi shay'in wa yanha anhu gadan wato in sun ji cewa an yi umarni da wani abu da sai aka canza misali al-qibla Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi hijira Allah ya umarce shi da ya daina kallon al-qibla Ka'aba in zai yi sallah shi da jama'arsa ya umarce shi da cewa ya dinga kallon Baitul Maqdisi masallacin Baitul Maqdisi sai da aka yi wata 16 ana haka to sai daga baya Allah ta'ala ya umarce cewa ya dawo ya sake fuskantar Ka'aba bayanan suna gaba a wannan surar to Yahuda sun yi suka akan wannan to akwai ire-iren suna hukunce-hukunce da dama ko shi wannan azumi farkon wajabta shi ba a yarda mutum tsawon darensa ya ci abinci ba za ka iya cin abinci ne kawai ko ka sha kafin ka yi barci amma ko da ana kira sallar magariba bacci kawai ya lu ya kwantar da kai bacci ya yi nauyi to ba kai maganan ba cin abinci sai dai gobe kuma saboda haka ba a yin barci a farka a ci abinci farko a farkon wajibta ramadan to amma sai Allah ta'ala ya sauƙaƙa dalilin wata waƙiya da ta faru wani sahabi Allah ya dade shi ya je ya wuni yana aiki yana azumi cikin ramadan din ya dawo to saboda gajiya magariba ta yi za a yi buɗe baki babu abinci a gidansa matarsa ta tafi anguwa wato makota ta ɗan lalibo ta kalato ko za ta samu wani abu ta kawo masa ta je ta dan samu abin da ta samu kanta dawo yayi bacci ta ce ayya kai tanka saboda ta san cewa ba dama kuma yanzu a tashe shi ya ci abinci misali to shine ya wuce da haka bai ci abinci ba ya dauki azumin gobe kafin magariba ya galabaita sai Allah ya canza wannan hukuncin ya mayar da shi cewa kawai daga ketuwar alfajir ne wa kulu wa sharabu ata ya tabayyana lakum alkhairul abyad min alfajr amin alkhairul abyad min من الكيد الأسود من الكيد الأبيض من الكيد الأسود من الفجر. يوا. سيد الله سأل الله تعالى أمرني سوى أدين قتيل أبن سهر الفجر ياكي تو. يوا. سأنجى الكيد الأبيض يوا من الكيد الأسود هو من الفجر يوا. واتو سأنجى هسكن الفجر ياكي تو دعات كندو هندري. سالفجر ياكي تو تو دعسان نان أكاوتي. تو هكذا نندي إيرون أنانسون kasance da yawa da yawa a lokacin farko gurgun musulunci ba dama mutum ba zai kusanci iyalinsa ba a tsawon daren Ramadan ba zai yi ba kamar da darana ba zai kusance su ba kanan da dare ma ba zai yi ba Allah ta'ala sai ya dauke wannan shi ma to ire-iren wannan suna nan da yawa to amma sai suka samu damar suka su Yahudawa suna cewa ai Muhammadu yawo yake da hankalin jama'arsa kawai yawo yace musu wannan gobe yace musu wannan in abin nasa na Allah ne dan menene za a ce yau a ce kaza ayi kaza gobe kuma a canza jibi kuma a sake canzawa kullun kawai shine yake ganin dama yana juya mutane inda ya ga dama saboda haka su ba za su bi shi ba a irin wannan tsari kuma sun san cewa ba haka lamarin yake ba a addinin su ko littafin at-taura ma akwai tarihin nasfu canza hukunci to shine Allah ta'ala yake cewa anan dan ya musu raddi mana saf min ayatin duk wani abu da muka kawar da shi na wata aya ayin zil hukmaha muka kawar da hukuncin wata aya imama alafziha ko tare da lafazinta aula ko kuma ba tare da lafazin ba akwai ayoyin da an shafe karatun an shafe kuma hukunci akwai ayoyin da an shafe wato karatun amma hukuncin yana nan kamar ashaiku wa shaykatu idza zanaya farjumuhuma albattata yawa an ce aya ce da amma an shafe karatun sai dai hukuncin na cewa wanda ya taba aure namiji ko mace in sun yi zina a jefe su hukuncin yana nan domin hadisai mashhurai sun tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rajimu ya jefe mazinata da suka yi aure to da makamantan wannan to kaga an ɗauke karatu amma hukunci yana nan akwai kuma inda za a ɗauke hukumci amma karatu yana ne da yawa daga cikin malamai suna ba da misali da ayoyi da yawa wadanda Allah madaukakin sarki a cikin su yayi umarni annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da jama'arsa musulmi su yi hakuri duk kafirai abin da za su musu kasance za su mai da martani kasu yaki fa'afu wasfahu hatta yati Allah bi amri ire-iren wannan ayoyin wasu ma suna cewa sun kai aya kusan 100 da suka yi umarni cewa ana tsokanan musulmai ana cutar da su wani lokaci har ta kai ga a kashe mutum a fatattakin mutane a cutar da su a dukiyoyinsu amma duba da cewa ba a yi ƙarfin da ya kamata a mai da martani ba sai ake cewa a yi haƙuri a yi haƙuri a kame tukuna har sai da Allah ta'ala ya saukar da uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir shekara ta 15 ko kuma shekara ta 2 bayan hijira sannan ne aka yarda a mai da martani daga baya kuma aka yi umarni qatil lillazina yadunakum min al-kuffari wa yajidu fikum ghilza sannan aka zo kuma aka saukar da karshe wa qatilul mushrikina kafatan kama qatilukum kafa to mataki mataki to saboda haka shi nasfu akwai shi canza hukunci yawa ai wato yace wa fi qira'atin bi dammin nuni min nunsikh maimakon nansakh nunsakh abinda muka sa muka yi umarni da a shafi abinda muka umarce ka kenan aina amurka auna amur jibril binaskiha wato wanda muka ko muka umarci jibril cewa ya canza madadin sakon da ya fada kaza to ya je ya canza yawa wannan tafa'ili ne ko sa wani yayi aiki abinda muka shafi ko kuma abinda muka yi umarni a shafi duka dai ma'anar za ta koma daya aunun siha ko kuma muka mantar da wata ayar nusiha minan nisyan muka sa kamanta ayar musulmai suka manta an ruwaito kamar da Khazin ya faɗa cikin tafsirin sa da malamai da yawa ma cewa an saukar da wata sura ta kai kamar Araf amma sai aka shafe ta daga ainihin zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai duka aka shafe tilawar gabaki daya an dauke ta gabaki daya kenan kaga an mantar da shi ita an dauke karatun da hukuncin komai da komai to wato nusiha nisyan kenan minan nisyan aw insa ai nusiha wato muka mantar da kai ita ainan muhammin kalbika wace muka shafe ta daga zuciyarka wa qari'a bil hamzi a wata qira'a an karanta da alhamza to nan kulura masu wannan wato tafsirin kuskuren bugu ne nan yawa qari'a bil hamzi abinda ya kamata a samu ana shi ne annan sa ba na amur ba yawa wa qari'a bil hamzi nan sa ba na amur ba nan sa haka yake kuskuren bugu ne tabbas yawa wato abin ainu akhirha wace muka jinkirtar da ita falanu zal hukuma ba mu saukar da hukuncin ta ba walakin narfau tilawataha amma muka dauke karatun babu shi amma hukuncin yana nan ainu akhirha fi lawhil mahfuz ko kuma muka jinkirtar da ita muka barta a lawhil mahfuz to duka dai wannan yawa jawabi sharadi na aunun siha na tabi kare minha ya wataushi ne a amsa ita ce na tabi kare minha yawa idan wato duk ayar da muka shafe ta muka canza ta ko muka mantar da kai ita ko muka jinkirtar da ita to na tabi kare minha za mu kawo wacce ta fi ta anfalil ibadi fi suhula wacce ta fi amfani ga bayi a wajen sauki wajen aiwatarwa aw kasarati al-adir ko yawan lada aw misliha ko kuma in ba take wacce aka dauke din ba to ta zama kwatankwacin ta fi taklifi was-sawa wajen dora nauyin shari'a da kuma lada a takaice dai ba wani bakon abu bane in mun canja wata aya ko wata sura wadda ke dauke da wani hukunci ko mun mantar da kai da al'ummarka wata aya ko wata sura ko mun jinkirtar yawa ma'ana mun dauke karatun amma hukuncin yana nan to duk yadda muka yi na tabi kare min ha zamu zo da abin da yafi abin da aka dauke din yafi shi amfani ga bayi ko yawan lada ko kuma kwatankwacinta kanaske wujubi istiqbali baitul maqdisi bi wujubi istiqbali al-ka'bati kamar yadda aka canza fuskantar baitul maqdisi aka ce a dawo an wajabta fuskantar ka'aba fa huma mutasawiyan fil ajri daidai suke a wajen lada tunda ai makasudi dai a kowane hali ai biyayya ga Allah Allah ne mai cancantar bauta kuma shi yayi umarni to ai masa da'a ai biyayya duk inda yace aina ma tusawtu wallahu sama wajhullah ko ina kuka fuskanta nan ne yardar Allah inda shi da umarnin sa ne ai ba wani abin mita a ciki inda da umarnin Allah aka yi aiki menene bako abu Allah ya shafe hukunce da yawa ai a zamanin Annabi Adam alaihi salam saboda larura ai kaga Allah ya halatta masa ya aurawa anin ya sa yayi aure tsakanin yan uwa da yan uwa ko mace da wato namiji da mace sai dai ka a saba ci kunan kawai haka aka ce saboda larura yawa haka ma bayan tufan haka bayan tufan misali shi ma wato sai aka halatta auratayya a tsakanin waɗanda suke da dangantaka kusaci haka aka ce a zamanin annabi yaqub alaihi salam an yadda mutum ya aure ya da kanwa al-ukhtayn amma muna aka ce wa antayma ubayna al-ukhtayn an haramta yawa abubuwa da yawa na nasfu ya faru misali to amma sun san wannan kuma to amma me yasa wata shari'a an tazo sai wata ta kawar da ita shine ayi nasfu sun san wannan ya faru ana wani abu sai a zo a canza wancan ku ce ku duk da aka faɗa an canza su daga baya to dan me idan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da canza hukunci alqur'ani ko a sunnarsa zai zama wani abu da za a yi mita a kansa a kore shi wannan yana daga cikin inadinsu ta wurin kansu bijirewarsu ta ba gaya ba dalili man ba haka ba inda Allah ta'ala zai ga dama ya zama kullum garin Allah ya waye da sabon umarni za a tashi ko kullum gari ya waye sai a ce to yau kuma ubangijin madaukakin sarki kaza ya ce ayi masu imani za su yarda kuma Allah zai taimake su su yi ko ba haka ba balle cancanza hukunci anin ɗaya biyu uku haka a tsawon zamani alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir baka sani bane cewa Allah mai iko ne akan komai daga cikin ikon nasa da damar da yake da ita akwai canza hukunci da musanya shi wannan tambaya ce amma ba wata amsa ta da ba ake nufi tambaya ce amma tabbatarwa ne ai haka yake yana da iko mana yana da iko akan komai to tunda kuma yana da iko yana da kuma dama da cancanta da yayi komai to dan me in ya canza wani hukunci nasa zuwa ga wani ya haramta wani abu a da yanzu ya halatta shi ko ya halatta wani abu a da yanzu ya haramta shi to dan me wani zai ce ba haka ba har ma ya soki manzon Allah in ba shakiyanci irin na Yahudu ba alam ta'lam shin baka sani bane anna Allah lahu mulku samawati wal ard cewa Allah shike da mulkin samai da kasai yaf'alu bihi ma ma yasha wanda yana aikata abin da yaso a ciki ai wannan canza hukunci ai karamar dama ce karamin iko ne daga cikin abin da yake da shi ko ba haka ba duk halittun nasa ne yadda duk yaso haka zai yi amma lakum min dunillahi min wali wala nasir ko ba ku da wani kuma bayan Allah wanda zai jibince ku ya tsare ku wala nasir ko kuma wanda zai taimake ku ya kare ku daga azabar Allah in tazo saboda haka dabara kadai ku koma ga Allah Allah mamallakin samai da kasai wanda shi kuma yake da cikakken iko da tasarrufi a cikin bayi to ku tsorace shi ku koma gare shi dan in kun fusata shi da irin wannan taurin kai da kuke yi da jayayya da rashin girmama umarninsa ko haninsa da shari'arsa to ran da ya kama ku ba wanda ba wani masoyi da zai iya tsare ku ko kuma wani mataimaki da zai iya kare ku babu wani kamar da sanda Allah ta'ala ya so kama azzalimai kafirai fajirai a duniya dan ya halaka su ba wanda iya kare su ba sai ya kare kansu ba kuma wani ko ba su iya taimakon kansu ba kuma wani bai iya taimakon su ba a duniya ma kenan da mutane suke ganin kama akwai wata yar dama da za a kurda ko a nemi agaji daga wurin wani to me kake tsammani lahira in an je lahira lokacin da Allah zai kwace duk wata yar dama da aka baiwa da ya baiwa mutane a duniya ya zama maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin saboda haka ku guji fusatar da shi da irin wannan shakiyanci to Allah ta'ala ya tsare mu daga halayyar wannan mutane a Yahudawa wani abu da ya kama da irin wannan shine yadda zaka samu a cikin musulmai wasu sun dauki halaye na taurin kai da daskarewa akan wani abu na ra'ayi koda bai inganta ba a shari'a koda ya tabbata cewa ba ingantacce bane kuma su ma sun sani amma jiji da kai da girman kai da dagawa da kuma hasada da wayansu duk wayannan cuta kun sai su hadu a zakatan su kawai su ja su tsaya ai ta tafkawa da su ga hadisai ingantu ga nasoshin ingantattu ga nasoshin alqur'ani ma wani lokaci ga maganganu bayanannu daga magabata duka amma sai su kaza kawai na za su ka ja suka tsaya to wannan shi ma kaga wani abu ne da ke nuna rashin tsoron Allah da kuma wato rashin girmama janibin ainihin wato shari'a da kuma wahayi cewa Allah fushi inda addini magana addinin nan shi kadai yake da damar shari'a abinda kuma yace din shine shine kawai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amila amala laysa alaihi amruna fa huwa rad yawa ko me mutum zai yi in ba da umarnin Allah da manzansa ba banza a banza ne ba zai amfani ba saboda haka ba magana jayayya in baka sani ba fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi wanda suka sani in ba ku sani ba ku tambayi wanda suka sani in ba ku sani ba in kuma ka sani to ka ji tsoron Allah ka sallama kai aiki da abin da ka sani rashin aiki da abin da aka sani shine abin da ya ja waɗannan mutanen Yahudawa su na hankali har suka shiga wannan mummunan matsayi aba'u bi ghadabin ala ghadab suka dawo da fushin Allah akan wani fushi kuma akan sa suke Allah ka tsare mu shi Allah ta'ala ya ci gaba da babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci kalubale mai yawa daga mutane mabambanta su yahudawan har ma da mushrikai kamar yanda anan yake kawo wani hadisi hadisin imamu ahmad hadisi sahihi da an-nasa'i daga ibnu abbas Allah ya yarda su cewa mutanen makka mushrikai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa yayi addu'a mana dutsen safa a mai da shi zinari kawai su zo su dinga diba su kudance sai dai a zo a nemi dukiya a gurin su sannan kuma suka ce masa garin makka duwatsu sun yi yawa saboda haka ana son a yi gidaje gari ya haɗe amma duwatsu sun tare yayi addu'a a share garin ya zama fili a kwashe waɗannan duwatsu in shi manzo Allah ne ma'anar maganar kenan in shi manzo Allah ne su tabbatar cewa daban lamarinsa yake kuma ya isa isasshe ne a gun Allah to ai wannan dole safa ya zama zinari su nemo gatira da ababen sara don su dinga bantara suna zuwa ana dorawa a sikeli kawai suna debo dukiyoyi a kasashe shikenan ta dauku sukan sannan a share duwatsun makka su yi gidaje da gonaki irin yadda ake yi a dausayin kasar yaman ko sham akwai wani wuri da ake kira gotsa a kasar sham wuri ne wanda yake da matukar dausayi to wurare mani imta ko kasar masar misali suka ce to irin wannan wurin amma yadda garin makka yake a bushe da duwatsu ba sa san haka Allah ta'ala ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam idan kana so za mu yi musu abin da suke so amma kuma in sun kafirce za a halakar da su kamar da aka halakar da wanda suka gabace dama duk wanda ya tambayi wata mu'jiza aka yi ta ko bai yi imani ba to zai halaka ya aka yi da mutanen annabi salihu da suka nemi na kato salihu daga ake cewa da aka kawo ta ba su kiyaye dokar ta ba cewa su kyale ta ta ci komai ta sha ruwanta ta yawanta yadda ta ga dama kar ruwa ta bata ba su kiyaye wannan ba su kashe ta kaga sai aka halaka su to haka nan duk sanda wasu ka nemi irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce masa in kuma kaga dama su a kyale su kar a biya musu wannan bukata amma kuma ba za a halakar da su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale su domin Allah ta'ala ina fata Allah zai bayyanar da waɗanda su imani a cikin su kamar lokacin da ya tafi birnin Taif da mutanen Makka suka cutar da shi matuƙa ya tafi Taif wanda garin kawunansa ne to can da ya je ma abinda suka masa har sai ya fi ma abinda mutanen Makka din suka yi suka yi masa wauta da jafa'i suka hada shi da wawaye da yara aka yi ta masa a ture ana jifansa ana ta ihu ana ta jifansa har aka faffasa masa ainihin digadigai jini yana zuba ya fito a rai a ɓace bai ma san inda yake ya dosa ba sai ya samu kansa a wani wuri da ake kira kaunar sa'ali irin yadda mutum ya riga ya kufula sosai haka to yana haka nan yana addu'a sai ga mala'ika Jibrilu ya zo yana cewa ga ni fa tare da wani mala'ika mai kula da duwatsu shine mala'ikan ya gaishe shi ya ce Allah ya min umarni cewa idan kana so in jawo manyan duwatsu da suke a Makka an rufe garin Makka da sauran kafirin gaba ɗaya in ka amince sai ta a kyale su ina tsammani Allah zai fitar da masu imani a tsakanin su to shi yasa Allah ta'ala ya sanya wato ya yabe shi da cewa mai jin kai ne mai tausayi kafirai ne ma suka musguna masa amma yace kar a halakar da su yana da kyawun fata na abin da zai biyo baya to sun yi wannan tambaya to shine anan Allah ta'ala yake faɗa mana am turiduna an tasalu rasulakum ko kuna so ne ku tambayi manzanku su'alata annutin tambaya wace ba wata neman karuwa ba tambaya ba ta biyayya ba a tambaya kawai ta wato ta annuti ta ganganci ta neman a kore mutum ko kuma a kunyata shi ko dai a musguna masa tambaya wace za a yi ta don a gwada zarfin sanin mutum ka san ita tambaya duk da za a yi ta wato in ba dan a san addinin Allah ba da gaske kuma a san hukunci ya yi aiki da shi ba to wannan tambaya ta zama laifi ga mai yin ta sai bari malamin nan ana cewa kaza yana da sani yana da ilimi bari masa tambaya kaza in jarraba shi bai halatta mutum ya yi haka ba ko a ɗauko littafi a ce alaga ta malam ga wani wuri nan ya mana ya gagare mu a warware mana shi mana a gwada gafarta malam to an ya ce wallahi ni ma kaza kaza ce yawa shi ma kaza 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 to wannan haramu ne mutum ya yi haka kuma Allah zai toshe basirar mutum idan yana yin haka idan ba wanda ya san dukkanin mas'aloli na addini ko ilimi fauka kulli zai ilmin alim to amma mutum ya zama haka ba daidai bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai yawan tambayoyi sai tambayar da ta kama, hatta tambayar ma ta addinin ma, a yi tambayar kan abin da ake kan gabasa. Kar ka shirgito wani abu wanda bai faru ba a baya ko har yanzu ma, amma dai kai ne ka shirya abin, to in abu kaza ya faru fa ya za a yi. Magabatan su a gurin su in ka tambaye su irin wannan su ce abin ya faru ne, in ka ce bai faru ba su ce maka to ka bari sai ya faru mana, sai a nemi hukunci. Amma dan me za a wahala kai kan abin da bai riga ya faru ba? To haka nan, to Allah ta'ala ya ce ko kuna so ne ku tambayi manzanku, kamar su ila Musa min qabl, kamar yadda aka tambayi Musa, wato kamar da Banu Isra'ila suka tambayi annabi Musa min qablu kafin wannan zamani na, inda suka ce arina Allah jaharatan, ka nuna mana Allah mu ganshi a zahiri, mu ganshi a bayyane. Ko kuma kuka faɗi haka nan a bayyane, ko kunya ba ku ji ba, ko tsoro ba ku ji ba, mu gaida zalika da wani wannan. Irin kamar yadda aka ba su abinci kyauta a halin da suke cikin wato wannan imuwa, suka ce a lan nasbir, qalu ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka, da irin wa'annan dai da yawa. Waman yatabaddalil kufra bil imani, wanda ya musanyi kafirci a madadin imani, madadin ya imani duk abin da ya zo masa daga Allah na daga hukunci, ya nemi taimakon Allah ya rike abin da gaske, ya bauta wa Allah da shi, a sai ya tsaya bai yi hakan ba, sai ya bijire, ya yi taurin kai, ya saba, ya yi ta kawo waɗansu tambayoyi waɗanda ba sa kan hanya, waɗanda ba don girmama Allah ya yi su ba, tambayoyi na ƙure manzo ko ƙure ainihin bayin Allah na gari. To wannan wanda ya haka, faƙaddala sawa sabil, wato ya ɓace barin tsakiyar hanya, wato mana ya rabu da hanya madaidaiciya, ai aqta tariq al-haqqa, ya kuskure hanya ta gaskiya. Duk wanda ya haka, hanyar zaman lafiya ita ce hanyar miƙa wuya ga Allah, karɓar umarnin Allah ko hannunsa, matuƙar an fahimta abinda kawai ake buƙata ka fahimci umarnin ko hannun. In ba ka fahimci umarni ne ba ko hani, to wannan kana da damar ka tambaya don ka fahimta ya za ka yi. Amma bayan ka fahimta, to in ka nemi ƙarin wani abu kuma, to wannan zai iya janyo, za ka iya jawo kanka matsalar da Allah zai fushi da kai. Allah ka kiyaye mu. Na'am. Sai Allah ta'ala ya ce wanda kasirun min ahlil kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min inda anfusihim. So wato da yawa daga cikin ahlul kitabi Yahudawa sun so, wato wadda kasirun min ahlil kitab, da yawa daga cikin ahlul kitabi sun so, kun ganin ma akwai kuskure na ɗabi'i, law din ita ta kamata ta zo kafin a ce masdariya, ina fata an lura. Yawa, kun gani ko? Yawa, da yawa daga cikin mutane mabuta littafi Yahudu kenan sun so law yaruddunakum, ai an yaruddukum, law din bi ma'ana an kenan, ina ma da za su maishe ku, su mayar da ku, min ba da imanikum, bayan imanin ku kuffaran, ku zama kafirai, abinda suke so kenan. Wannan kaga tabbaci ne, tabbatarwa ce daga Allah madaukakin sarki. Kaga lazina mun antu diyu fariqan min allazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatul lahi fikum rasulu wa man yatasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Allah ta'ala ya tabbatar mana da ire-iren wa'annan ayoyi cewa su Yahudawa mafi yawan su abinda suke so bayan kun zama mu'minai to su mai da ku kafirai, ba dan komai ba, hasadan, na hasada ce min inda anfusuhum da take a cikin rayukansu. Ai hamaladhum alaihi anfusuhum alkhabisa, muyagu gurɓatattun rayukansu da zukatansu su ne suka jawo musu wannan hasada mugun ciwo ne. Su suna ganin sun rabu da gaskiya, suna sane da cewa ba akan hanya suke ba, sun san cewa akan bata suke, makomarsu kuma halaka ce. Amma rashin rabo ya sa ba su iya jaruntakar su jajace su daure su rabu da san zuciya ba, sun gwammace su ci gaba da wannan abin da suke akai na gargajiya da al'ada da wato waɗannan amfanonin da suke gani suna samu su ci gaba da zama a haka har mutuwa in su shiga jahannama. Allah kiyaye mu da irin wannan zabi. To kuma sai suke bakin ciki cewa kuma su bari dai a ce sun bar musulmai haka sindan su je su shiga aljanna, su kuma su je su shiga wuta, bayan ko da su ne ma jagororin ilimi, kai ba zai yiwu ba a ce waɗansu mutane ƙanana an bar su sun bi hanyar da za su shiga aljanna lami lafiya, yawa sannan a je a shiga wuta. A'a, dole ya kamata a yi abin da duk da za a ranka ya tafi wutar gabaki ɗaya, ya fi kyau. To kaga ai gurɓacewa gaya take nan. Yawa, yan a fasa kowa ya rasa ne. Yawa, su ba su samu alheri ba, sannan kuma suna neman su ainihin sababtawa waɗansu. Wannan ne ya sa suka yi yunƙuri bayan ɗauke Annabi Isa alaihi salam, suka yi makircin da suka yi, sannan a hankali har suka gurɓatawa mabiya Annabi Isa alaihi salam aƙidarsu, suka koma ainihin bautar Annabi Isa alaihi salam ba abinsa ba. Sawi wanda ya hashiyar Jalalaini ya ɗan kawo ƙissar to littafai na tarihi da suka yi tarihi na addinai sosai sun tabbatar da faruwar haka. Bayan Annabi Isa da shekaru misali 80 ko da ɗan wani abu haka aka yi, suka yi musamman suka ɗauko wanda ake kira Shawul ko Bulus, suka yi amfani da shi, sannan a hankali har ya canza aƙidar ta tauhidi zuwa ga shirka. Kuma haka aka ce mu ma wannan al'ummar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi yunkurin haka ta hanyar Abdullah ibn Saba al-Yahudi, wani ba Nasari ko ba Yahudi daga asalin ƙasar Yaman, ya zo ya da'awar musulunta, kuma sannan a hankali ya ƙirƙiro da aƙidar jibintar Ahlul Baiti, kuma ya dasa azamar aƙida ta ainihin wato raft, yawa shi'anci, daga nan abubuwa suka yi ta tahowa har wasu kamar yadda Sayyidina Ali abin bauta, kamar yadda dai kasan aƙidar ta ƙazance kuma ta rassanta ta rarrabu da yawa. To nan ma aka ce sun yunƙuri ne in da a ce Allah bai kiyaye ba, sannan a hankali su yi amfani da wannan mutumin da irin rayoyinsa su canza lamarin addinin musulunci. Amma Allah ya tsare addinin musulunci, ya tsare Alƙur'ani, ba yadda za a yi a canza addinin baki ɗaya, sai dai mai ɓata, mai rabon ɓata ya ɓata. Amma dai shari'ar tana nan, kuma shari'ar suna nan, Allah ya sa da mu a ciki. To suna yin wannan duka in ba da mata bayyana lahum al-haq, bayan gaskiya ta bayyana gare su. A cikin At-Taura sun ga gaskiya ta sha'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, game da sha'anin Annabi sallallahu alaihi wasallam. At-Taura sun karanta cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne, yana nan tafi kuma daga sha'ana na tawa. Sun san cewa addinin musulunci addinin gaskiya ne. To kaga inda da rabo ai sai su bi shi, kuma su yi taimakekeniya da duk wanda ya bi shi, amma ba su ƙibinsa ba, sannan su saka waɗanda suka bi shi a gaba, suna ƙoƙarin ɓatar da su ba, kuma hakan suka yi a baya, kuma har yanzu anin suna yi, suna ma tsakiya da yi, sun yi nisa matuƙa da abin da suke yi, matakai da suke ɗauka na ganin sun raba mutane ko dai da addinin baki ɗaya, wanda suka yi galaba a kansa sai su raba shi da addinin ma baki ɗaya ya kafirce ma Allah, ko kuma su raba mutum da istiqama, riko da addinin riko kyakkyawan riko. Wannan yana faruwa da yawa, abu ne wanda yake baya buƙatar tsawaitawa, makirci makirce makircen Yahudu wajen jagorantar al'ummomin duniya, musamman ma waɗanda suka mai da hankali aka su ne musulmai, don sauran kafirai ‘yan uwansu dama suna tare, al-kufru millatun wahida, kafirci addini ne guda ɗaya. amma musulmai da suke akan tafarki madaidaici to kullum ainihin faso da ainihin waɗansu aƙidu ne da ra'ayoyi da aikace-aikace da salo-salo irin na rayuwa iri-iri suke ta yi don su ga sun hana mutane shari'a sun hana mutane addini fa'afu wasfahu to ku tsane su wasfahu kuma ku kauda kai a barinsu fala tujazuhum wato kada ku saka musu akan abin da suke yi ma'ana kada ku biye su yanzu idan tun yanzu kun tsaya garin mai da martani akan su ɗaukan mataki akan su wannan gwarmaya za ta ɓata muku lokaci kuma yadda hankali kan riko da addininku da gina addininku su yi ta makirce-makirce Allah zai yi dan ƙwafi makircin nasu ku yi ta abin da kuke hata ya ce Allah bi amrihi har sai Allah ya zo da al'amarinsa a kansu fa yuhdisu lakum min amrihi fihim ma yasha'u fa yuhdisu lakum min amrihi fihim nan ma kuskure ne nan ma fihim ya kamata wato ma'ana sai Allah ya farar da wani al'amarinsa fihim yawa sai farar muku da wani al'amarinsa a game da su yawa fa yuhdisu lakum min amrihi fihim ma yasha'u abinda Allah ya so sai hukumta a game da su wa yaghni fihim min al-qital Allah ya hukumce game da su game da yaki inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai kuma sannan a hankali Allah ya yi umarni da a yaƙe su a yaƙi mushrikai qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir min alladhina utul kitaba min qablikum wa min al min ya aba wannan ba yawa يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين يوا شيني واتو الله يأمرني أياكي وإن دبسوا إيمان إذا الله بسوا حرم تهرام با بسوا أينكما واتو يو باسا حرم تأبين الله حرم تا من الذين أولوا الكتاب من قبلكم يوا sannan daga waɗanda aka ba su littafi gabanin walkufa da kuma kafirai kaga waɗannan Allah ta'ala da wannan aya Allah ya kawo umarni na cewa a yaƙe su ɗin kenan to a farko an ce ku rabu da su ku ƙyale su har wannan umarnin na Allah na cewa a yaƙe su ainihin da su da mushrikai a yaƙe su hatta yuqul jizyata an yadinuhum sagirun har sai sun zo suna ba da jizya daga hannunsu suna ainihin makasanta to ka kuma hakan aka yi saboda haka Allah sai ya sunnanta wa musulmi bin abubuwa sannu mataki bayan mataki har aka gama da su inda an shagaltu da su tun matakin farko da Allah ba za a yi nasara a kansu ba amma Allah ta'ala da ya hori mu'minai cewa su yi haƙuri zuwa lokacin da aka yi ƙarfi aka tankari mushrikai aka tankari ahlul kitabi aka yaƙi waɗanda aka yaƙa masu neman sauƙi suka zo da basu musulunta ba suka yadda aka ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da su suka zama ahlu zimma to haka aka yi wa aqimus salata wa atu zakka kuma ku tsaye da sallah ku ba da zakka wato bayan kashe ne da aka yi wa musulmai cewa kada su yarda su biye wa yahudawa domin so suke su kafirtar da su saboda ɗimbin hasada sun ƙi gaskiya to amma su rabu da su kada su biye ta su kuma kada ane su ta san musu su bari har sai lokacin da hakan ta kawo Allah ta'ala ya kawo umarni na cewa a yaƙe su haka sabai suka yi sun yi haƙuri ba su biye ba su ba kuma sun yi haƙuri lokacin da kuma Allah ta'ala ya umarni a yaƙe su an yaƙe su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki Banu Qainuqa a cikin garin Madina an samu labari suna tara takuba makamai suna tarawa a hankali sun tara takobi 600 suna kan tarawa in tarawa ta yi yawa sun shirya da za su farwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabansa cikin Madina to shine aka yi gaggawa aka fatattake su aka musu shiga sauri kamar da ku ambata a baya banu Qurayza sun kare alƙawari lokacin yakin Ahzab sun bada gudumawa an yake su an kashe mayakansu mutum 700 an bautar da mata da yaya banu Nadir sun yi yunkurin kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsayar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya killace su an kore su an tashe su daga kusa da Madina suka yi arewa shekara ta 7 bayan hijira kuma an bi su har Khaibar sarkin banu Nadir da ya tashi wato ana kiransa wannan Huyay ibn Akhdab akwai dan uwan sa ma Abu Yasir ibn Akhdab dan ƴaƴan mutum ɗaya ne Ibn Abbas ya ce su suka bi kowa nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam hasada to sai ya koma Khaibar to can ma din bai tsira ba shekara ta 7 an je an fatattake su garin ganuwa 8 ne babban gari ne lokacin kuma duk suka yi garuruwan ganuwan anguwannin nasu akan tsaunuka tudu saboda gudun kara auka musu amma da yake sahabbai ne aini haka suka bi su suka jajirce sai suka fasa ganuwa 4 a ta 5 duk inda aka rusa sai su gudu su koma ganuwa ta gaba su yi dandazo in an abin nasu koma can lokacin da aka kai ganuwa ta 5 suka yi saranda suka mai kauya kuma aka ce ato tunda yanzu kan sai da aka gwabza yaki da ku ai yanzu ba magana sulhu yanzu an ci galaba akan ku kasar ku gaba ɗaya ta zama ta musulunci da dukiyoyin naku karshe dole suka yadda akan a tashe su suka ce suna neman alfarma manzo Allah ya kyale su kar ya kore su ya san yadda za su noma gonakin su da bishiyoyin su alkama da amfanin gona rabi za su kawo manzo Allah rabi kuma nasu ne in yayi musu wannan alfarma kaga ƙarshen wanda yake yake da gaskiya shine zilla yace to an yadda da hakan suka ce suna neman a musu wannan alƙawari din da ne yace za muku alƙawari ne zuwa wani lokaci kawai da aka ga dama to shine lokacin sai na Umar sai ya tashe su da suka so su kama hujja cewa ai manzo Allah ya kiyale su ce ai dama cewa yi za mu bar ku zuwa sanda muka ga dama yanzu mun ga dama ku tashi saboda haka aka tashe su da baki ɗaya aka kakkaɓe su to kaga wannan duka al'amarin Allah din da ya zo a kansu kuma Allah mai iko ne akan kowa makirci su bai tsayar da su ba saboda haka in mutum ya bar gaskiya ya rungumi bid'a son zuciya damfara da sunan addini kuma yake faɗa da masu kira zuwa ga Allah kira na gaskiya yana ganin kamar wannan zai wanzar da shi zai bashi nasara ko kuma zai kassara masu gaskiya wannan mutum ya yaudari kansa da wanda suka rigaye shi a wannan fagen ba su yi nasara ba saboda haka ita gaskiya ita ce kawai take wanzuwa ko bajima to Allah ta'ala ya umarci mu'minai bayan riko da addinin su kyakkyawar riko yace wa aqimus salata ku tsaya da sallah mana ku kula da lamarinta wa atuz zakata ku bada zakka duk wanda Allah ba shi dukiya wace yawanta ya kai miqdarin zakata ya bada zakka bayan imanin mu'mini da sallarsa to zakka ita ce farali na uku zakka ta fi azumi karfi wannan azumin duk da muhimmancinsa da karfinsa amma koma baya yake da zakka a shari'ar Allah wanda da Allah ya bashi dukiya bai bada zakka ba to sallar ma in yayi ta Allah ba zai karba ba haka Ibn Abbas ya ce musulunci mutum ba zai tabbata ya kammala jininsa ya tsaru ba sai ya yi imani wato ya yi sallah ya tsaye da sallah ya bada zakka fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilan Allah ce in sun tuba sun tsaye da sallah sun bada zakka to ku kyale su kamar yadda hadisi suka faɗa suka ambata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk wani abu da ku gabatar wa kawo nan ku na alkhairi duk wani wata da'a kasilati rahimin wa sadaqa kamar mutum bayan sallah bayan zakka da azumi da wasu wajibai da aka dora masa sai ƙara da wasu nafilfili wasu muhimman ayyuka kamar wato ya sada zumunci ya kyautata wa ƴan uwansa ya yi sadaka ga wasu mabukata ya taimaki harkar addini ya taimaki jama'a ya kawar da wata barna to duk wannan abubuwan tajido in kun yi wannan za ku samu sakamakon sa inda Allah a wurin Allah kuma shine ribar samu duk wanda ya samu dama ta yin alkhairi in bai yi ba wannan ya kwari kansa idan abin zai wuce ko bajima ko bada'i ba abin ya wuce ya bashi ko shi ya wuce ya bar wa wasu za ku same shi a wurin Allah inna Allah bima ta'maluna basir Allah yana ganin abin da kuke yi da wanda ya rike ya kankane da wanda ya bayar wanda ya aikata alkhairi da wanda ya aikata sharri wanda ya tsaya da sallah ya bada zakka da wanda bai yi ba kowa Allah yana kallonsa ba wani mutum wai mutum ya ce ai shi yana da wani wayo shi ya iya wato tsara wa kansa inda zai huta ba sai ya matsa wa kansa ba tunda Allah ya rufa masa asiri yana da rufin asiri na arziki ba sai ya bukaci komai a wurin kowa ba addini kuma dama shi ai masa da'a ne haka wasu suke sai ga mutum ya sauƙaƙa wa kansa kawai damuwa dama kawai a ce bai da sauƙin hanya sa sauƙa da zai ci abinci wanda sai ya yi gubar ma to wannan dole sai ya yi faɗi tashi amma in ya samu wannan to addini kuma sai ya ɗauke shi ba da wani muhimmanci ba ba da kulawa ba to wannan ƙarshe mutum Allah yana kallonsa shi zai je ya tarar da mummunan sakamako abin da yake cewa ka annahu ya kulu kamar yana cewa ne la tatafitu ila ma yuzunakum bihi min al-kalami sayyi kada ku waiwaya ku damu da abin da makiya Allah suke cutar da ku da shi na banganu idan wani dan bid'a wani bagargajiya misali wanda ya gurbace da yawa yana zagin masu riko da sunna masu riko da alqur'ani masu riko da shari'a ko ba abin adamu da shi bane yawa yana cutar kansa ne kuma kawai a ci gaba da ayyukan alkhairi wastaghilu anhum bil ibada kudake da ibada idan mutum ya dame ka da nuna gaba da hasada akan rukunka da addini to ka ƙara riƙe addinin ka ƙara kama hanyar ilimi ka kama hanyar shari'a ka dinga aikin alkhairi Allah ya baka wadata kai ayyuka na alkhairi sosai kada kai ruwa kai alkhairi sosai to sai Allah ya ɗaukaka darajarka sai ya ainihin tabar da shi kuma a tsaye da sallah a yi zakka a yi ayyuka na alkhairi tsakani da Allah ai kuma a kyautatawa bayan Allah duk wanda ya haka to ƙarshensa zai samu nasara akan makiya kamar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hakurin da yayi shi da sahabbansa da cutarwa masu cutarwa daga ainihin Yahudawa da munafikai da sauransu mushrikai kuma suka tsaye suka yi ibada suka yi ayyuka na alheri ga bayan Allah suka tabbatar da alheri sai Allah ya karbe ƙasa gaba ɗaya ya ba su nasara ya ba su arziki mai albarka arziki ko ba mai yawa ne mai albarka ne sai ya biya bukata duniya da lahira to duk sai aka samu rinjaye su kuma bangaren batattu Allah ya tabar da su fafutukarsu ta rike bata da rike kansu a ciki duk ba ta rufa musu asiri ba suka kunyata duniya da lahira Allah ta'ala ya haska zukatanmu da haskar alqur'ani ya zama mun gane abin da ake nufin mu gane wannan rayuwa ce ta wucin gane ƙarni bayan ƙarni wa'annan sai zamanin su wuce wannan su wuce haka mu ma haka za mu shige da haka wanda ya misaltu da umarnin Allah ya aike nagari ya yi haƙuri kuma da ƙalubalen da yake fuskanta ya zaɓi hanya ta gari ya jure mata to shi zai nasara daga ƙarshe kuma shi zai farin ciki a lokacin barin wannan duniya الله يمنع عاقبة منك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا نسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير محزن ولا فاضح لما أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة نعوذ بك اللهم من الفتن ما ظهر منها وبدا لما توفنا مسلمين ورزقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين